kyauta miya da alƙairi karbi ya da zamba
masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdurrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo madalla to a cikin shirin namu da wannan lokaci zamu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo wato negative online word of mouth a turanci ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai dauki matakan da suka dace ba akan lokaci kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa wanda shine shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su daga tafi da al'amuran su don samun cigaba da aikin bada shawari na miya kan zautan su
are in bada misalin wasu daga cikin sheda mara kyau da ke faruwa yanzu a dukkan gizo wanda kuma su kamfanin nukan da ake musu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi suke daukar duk matakan da ya kamata inda zaki lura idan kika je bisa yanar Twitter misali zaki ga shugaban bankin Nigeria na Central Bank an je an sanya wani labari yana tafiya na tafiya to a cikin wannan comment section din nan zaki rika ganin mutane suna zuwa suna cewa Access Bank sun rike masa kudi UBA sun rike masa kudi da sauransu kin ga wannan ba karamin sheda bace mara kyau saboda dama idan aka rike maka kudi ko kuma ka samu matsala da bankinka can babban bankin Najeriya kake kai kara amma a shi bankin naka tsara idan bai maka dole ba to su kuma bankunan za su ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment suna ce mashi da Allah ya hakuri ya duba inbox din shi da abin da suka yi akan matsalar shi da sauran to me ke faruwa anan akwai yiwuwar customomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da kamfanin ka yi musu ko kuma kaya da suka saya wurin ka amma kuma yadda za a yi ka taimaki kanka kuma wanke kamfanin ka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafen sada zumunta shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abin da ake cewa touch point inda customomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfanin ka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfanin ka da dan ahwani ita yanar gizon ki nan lokaci dai mutun zai maka sheda mara kyau kuma yana so duniya ta san da kai yake sai ya je yayi mentioning dinka shine zai kirawo sunan ka a yanar gizo kenan to kai kuma da yayi mentioning dinka duk inda kake a duniya zaka gani zaka ji an ce bisa Twitter wani yayi mentioning ɗinka ya ce kaza din a Facebook ne duk inda akai za a turo maka notification kuma zaka gani to in kai ne ke gudanar da kamfanin ka kake mu'amala to abin da ya dace shine ka haje da abin da kake yi kaje ka duba korafin shi kai kokari ka rubuta sako mai dadi ka kuma ba shi hakuri wannan zai sa mutane su gane cewa lalle kamfanin naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyawa mu'amala to duk abin da yake so ya jingina ka da shi in Allah ya zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci
kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye idan aka tsinta cikin matsalar sheda mara kyau ta yanar gizo wato digital response strategy da manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci inji Yusuf Salisu Funtuwa
in kuma kamfani ne babba akwai abin da ake cewa digital response strategy shi wannan team ne na musamman ma kamfanin yake kirkira akwai ma manhaja ta musamman wanda take yin abin da ake cewa social media listening zaka sanya duk irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfanin ka wannan ba kamfanin ka kai ake yi mashi ba har ma manyan 'yan siyasa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din saboda irin muhimmancin da sheda mai kyau da mara kyau take da shi a bisa yanar gizo wanda za su kirkiri wannan team din su rika yin wannan aikin ita wannan software din tana sauraren yanar gizo duk inda aka kira sunan kamfanin ka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko video ko audio ko chat daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta dauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji za ka bi tracing din ka ji ka gani aka ce ka dauki matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su san cewa shedan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin yayi tsanani sosai matakan da ake dauka shine kai kokari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake cewa influencers a social media saboda technically abinda influencer yake yi a bisa yanar gizo shine word of mouth marketing, saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu da ya shafi haka. To idan kai ka samu matsala ta sunan kamfanin ka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu, to abin da yafi dacewa sai shine ka samu ka mu'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo, ka gina alaka da su, ka incentivizing din su akan duka business ɗinka da product ɗinka da service ɗinka, ya zama na cewa dai alaka ce mai nagarta ka gina da su, kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yada sunan kamfaninka da kuma wurin kauda wannan shaida mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka, sannan kai kuma ka kiyaye. Kuma ya kamata a riƙa bibiyar abubuwa ko shaida mara kyau ko duk abu da ya fito ka je ka yi printing din shi, da ba a bari abu ya taru ba, sannan a fara tunanin ya za a yi.
Mai horaswa ga ƙananan 'yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunƙasa kasuwancinsu da kuma yadda za su riƙa samun kuɗaɗen shiga ta kafofin, Zainab Umar Baffa ta yi bayani akan yadda 'yan kasuwa za su riƙa kwantarwa abokan cinikayyarsu hankula idan aka samu saɓani.
To wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi 'yan kasuwa su yi ƙoƙari su kwantarwa abokan cinikayyarsu hankali idan sun samu irin wannan negative comment da negative abubuwa a kafafen sada zumunta, shi ne na farko za su fito fili su ba da haƙuri game da abin da ya faru. Za su iya yin video ko kuma su yi posting su ba da haƙuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi, in har sun yi laifi din su yi posting su ba da haƙuri, saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokari su siya abu a gurin su zai sa su dan ji sauki. To tunda har sun fito sun ba da haƙuri, ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai. To kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba. Sannan kuma abin da za su iya ƙara yi domin kwantawa abokan cinikayyarsu hankali shine za su iya dan ba su wani abu da ake kira ko incentive haka. Misali za su iya dan ba su wani kyauta ko su ba su wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su, ko su dan ba su free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan ƙara kwantar musu da hankali da zai sa su cigaba da mu'amalar kasuwanci da su insha Allah.
Sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester dake kasar Ingila ya bada shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo.
Ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam, su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin waɗannan kafofin cinikayya. Idan ka dauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyar kamfaninka wurin cinikayyar nan, sannan kuma har abokanan ciniki su yi sha'awa su ji cewa lalle ya kamata ya yi su ma, sai su toma maka marketing suke faɗa wa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata ya ka gargaya gidan abincin su wane da wane, saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokanan cinikin su. Kuma akwai buƙatan kuma su irin waɗannan kafofin sayarwa suke horar da ma'aikatan su a wurin inganta customer relationship din su, sannan kuma su wanda suke jagoran irin waɗannan masana'antoci ya zamanto sun kware a harkan kasuwanci, ba kawai yanda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba.
Sannan shawara da zan iya bawa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokanan cinikayyar su, saboda shi abokin ciniki a koda yaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa ya lalle ana kaunar sa a wurin siya da sayarwa koda ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba.
Bincike ya yi da cewa kusan dukkan 'yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan cinikayyar su za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su. Idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan ba da shaida kamar su Yelp da Travelocity na cike da shaida mara kyau daga abokan ciniki, wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni. Lamarin da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shaida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Kar kayan ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alƙur'ani ba ka